sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Wa sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Ka Almasi Garba ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau Laraba 12 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Cikin shirin za a ji hira da wani mai fashin baki dan Najeriya mazaunin nan Amurka kan kafa kungiyoyin tsaro na yanki irin su Amotikun da shege kafasa da ake yi a Najeriya. Kamar kowace ranar Laraba za a ji shirin yanayi da muhalli na Aisha Mu'azu. Muna kuma tafa da sharhin jaridun Kamaru sai kuma su ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum barkanku da hantsi. Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta zargin sa bakin gwamnatinsa akan bada shawarar hukunta wani makusancinsa a siyasance wanda aka yanke masa hukuncin yin ƙarya wa majalisa. Yace ina nisanta kaina daga wasu al'amura da dama da za su baiwa jama'a mamaki. Trump yace a yayin da yake amsa tambayar wani dan jarida a ofishinsa na Oval da ranar jiya Talata. A ranar Litinin ne masu gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya suka bada shawarar yanke wa Roger Stone wani makusancin Trump hukuncin daurin shekaru 7 zuwa 9 bisa tuhumar da ake masa wanda ya shafi binciken da aka gudanar na musamman akan kutsen da Russia ta yi a zaben 2016 wanda Robert Mueller ya jagoranta. A wani sakon da ya rubuta a Twitter a jiya Talata, Trump ya bayyana wannan shawarar a matsayin rashin adalci. Daga baya a wannan ranar, hukumar shari'a ta fadawa kotu cewa shawarar da ta bayar akan hukuncin da farko ta yi tsanani kuma bata bukatar hakan. Lashe aman da hukumar ta yi ya sanya masu suka furta kalamai masu zafi wanda suka jefa ma'aikatar shari'a ga shiga rudani tare da dukkan masu gabatar da karar su hudu suka janye daga cikin shari'ar. Ana sa ran za a yanke wa Stone hukunci a birnin Washington a makon gobe. Shugabannin Afghanistan sun ce Amurka ta samu ci gaba mai ma'ana a tattaunawa da take yi da wakilan Taliban a zaman da ake yi a Qatar. Shugaban Ashraf Ghani ya rubuta a sakonsa na Twitter cewa sakataren gwamnatin Amurka Mike Pompeo ya kira shi akan wayar talaho domin sanar da shi ci gaban da aka samu tattaunawar samar da zaman lafiya da ake yi tsakanin Amurka da Taliban wanda ake sa ran zai kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru 18 ana yi a Afghanistan. Tsaikon da aka samu a tattaunawar da aka kwashe kimanin watanni 18 tsakanin Amurka da Taliban ya biyo bayan da bukatar da hukumomin Washington suka yi na yi wa Taliban ta rage haifar da tashin hankali ita kuma ta janye dakarunta daga kasar. Ko da yake kin amincewa da Taliban ta yi da janye wannan kuduri nata na aiwatar da aikin ta na ta'addanci ya har na tsawon mako guda kafin a cimma wata matsaya da Amurka a ƴan kwanakin nan ya janyo tsaiko a cigaba da tattaunawar. A makon da ya gabata ne Pompeo ya nuna bukatarsa na Taliban ta nuna wani abu da zai bada shaidar cewa Taliban za ta rage aikata ayyukan ta'addanci kafin a sanya hannu a yarjejeniyar. Amurka ta ce zancen ya sha bamban a Amurka.
A gaishe ki kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu dubi batun takaddamar da ake ci gaba da yi kan kafa kungiyoyin tsaro na yanki a Najeriya irin su Amotikun a kasashen Yarbawa da kuma shege kafasa a Arewa wanda hakan ya haifar da takaddamar da ake ci gaba da yi wanda dan haka muka tambayi wani dan Najeriya mazaunin nan Amurka mai shege kan al'amarin yau da kullun Alhaji Garba Suleiman wanda yace
su wayannan kungiyoyi da aka kakkafa na Amotikun da shege kafasa a arewacin Najeriya to ba anan gizo ke sakan sa ba can ma kasashen wajen yamurai Igboland suna iya cewa to kin daga shi su san kasashen Yarbawa sun yi to gashi sannan a arewa an yi wannan shege kafasa to su ma sai sun fito da nasu to ni a gani na wannan abubuwa yana da fa'ida bai da fa'ida me yake rashin fa'idan sa saboda anan bai kamata a nuna gazawar yan sandan Najeriya sojoji custom immigration bai kamata da su civil defense yana da kyau a kowane jiha kowane local government a ce an samu koda state police ne to amma waɗansu sun suka yi mishi fashin bakin cewa a'a in an yi state police ko local government police wani waɗansu gwamnoni ko istamomi na local government ka za su yi amfani da su domin cimma burin bukatansu na siyasa wajen zaɓe to wannan ko ba zai kasance dole ba tunda dukkansu suna ƙarƙashin federal government ne da sanin federal government da yaddan su ba kamar irin wannan kungiya da aka kafa ta su Omotakun ba wanda har ya ga aka kawo wannan shege kafasa wanda ke ban ga laifin su ba kafa wannan kungiya wanda ke kuma ana nan ba badaɗewa ba da jimawa za ku ji can wani ɓangaren ma wajejen ƙasan east su ma sun ce za su yi nasu
ƙasan yamurai kenan kudu maso gabashin Najeriya
za su ce za su yi nasu to ka gani a nan ni ina ganin wani ɓaraka ne ga tarayya
wato ina fahimce kama da ki so kake a rusa duk waɗannan ƙungiyoyin in ma za a yi a yi su a matakan ƙananan hukumomi kenan
ba da da state da
ƙananan hukumomi
in kuma an yi din ya zama na a ba su gashin kansu ba kamar da ni yadda na lura yadda na ga aka fitar da motoci masu fitan hankali a jihohin ƙasar Yarbawa nan waɗansu jajayen filo-filo ni a gani na sun fi ma 500 sai tafiya suke wannan a ce gashi nan sun wani irin jerin gwano a ce wannan za su je Ondo wannan za su to ni a gani na ko federal government sai haka to a ce wannan wai kungiya ne kungiyoyi ne to kaga shi yasa su wannan shege kafasa din ai Bahaushe ya ce kowa ya zagi a kasuwa san da wanda yake saboda haka wannan kalma ma kan kuce ya zama jawabi akan ce shege kafasa
wato kenan madaki kana ganin daga sunan ma an fahimci cewa kasar ta doshi wani yanayi na ya kamata a ce dattawa sun fito
sun yi magana daga ko ina ya kamata shi wannan abubuwan duk da ma wannan kungiyoyi da ake kakkafawa wato abinda Najeriya ke bukata ni a ganina Najeriya na bukatar industrial revolution
wato a kakkafa masana'antu kenan sosai
ai industrial revolution din nan gwamnati in ta yi shi to zai taimaka kwarai da gaske kuma bugu da ƙari su wannan kungiyoyi da ake na jami'an tsaro mun yi bayani da duk wani ƙauye da ka je shaki na ƙauye amma yana tsoron hukuma
to madaki duk da ke bayanin da kai na illar kafa wa'innan kungiyoyin tsaro na yankuna wasu na ganin yadda matakan tsaro ke daɗa taɓarɓarewa a Najeriya kamata a kakkafa wa'innan kungiyoyin saboda su kare yankunan da suke karewa kana ganin babu hujja a wannan bayanin
to a nan za su taimaka ta wani gefen shi sa na ce su kakkafa su yana da fa'ida bai da fa'ida rashin fa'idar su shine da kar a ba su karfin ikon su nuna su suna kankankan da gwamnati ko suna takara da gwamnati tunda gwamnatin ba ta da 'yan sanda ba ne ko soja ko custom ko immigration akwai su kuma suna iyakan bakin kokarinsu
to yanzu dai ga Aisha dauke da sauran labaran duniya
dan majalisar dattawa mai wakiltar jihar Vermont Bernie Sanders ne ke kan gaba a zaben fidda gwani na Democrats wanda aka gudanar a Hampshire zaben fidda gwani na farko a babban zaben shekarar 2020 A sakamakon farko na zaben Sanders ya samu kashi 28 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Sai kuma tsohon magajin garin South Bend da Indiana Pete Buttigieg wanda ke biye da shi da kaso 23 cikin 100 sai yar majalisar dattawa McKilter Minnesota Amy Klobuchar da ta bada mamakin samun kaso 21 yayin da take farfadowa daga kashin da ta sha a zaben Iowa. Yayin da kuma yar majalisar dattawa mai wakiltar Massachusetts Elizabeth Warren take da kaso 10. Dan kasuwa Andrew Yang wanda yake baya da kaso 3 a zubin farko na sakamakon zaben na shirin janyewa daga takarar a cewar ofishin yakin neman zaben sa. Tuni da Michael Bennett dan majalisar dattawa mai wakiltar Colorado ya janye daga takarar ajiya talata a Hampshire. Idan aka ci gaba da tafiya a haka ana yana iya yuwa Sanders ya ci gaba da kasancewa a kan gaba amma kuma dole ya kara da mutane biyu wanda tutar suke tashe. Muna zata kan al'amuran siyasa suna nuna ayar tambaya akan ko dan gurguzu kamar Sanders zai iya yin nasara akan shugaban Amurka Donald Trump dan jam'iyyar Republicans. An kammala bincike na kebance a kan cutar coronavirus na tsawon kwanaki 14 ga Amurkawa 195 da aka kawo wato da aka dawo da su daga Wuhan a jihar a jirgin farko. A yanzu an tabbatar da wato an tabbar musu cewa suna iya tafiya gidajensu amma kuma cutar tana ci gaba da yaduwa. Inda a wannan makon ma wasu masana kimiyya 400 daga sassan duniya daban-daban za su tattauna muhimman batutuwa game da cutar a wani taro da kungiyar lafiya ta duniya ta shirya a birnin Geneva. Za su tattauna batutuwa game da yadda za a yi gwaje-gwajen cutar cikin dan lokaci, maganin cutar da kuma rigakafin da zai taimaka wajen jinkirta yaduwar cutar. Kazalika a jiya talata Kungiyar lafiya ta duniya ta bayyana sunan da ta lakabawa cutar da COVID-19 corona, wato coronavirus disease 19. Ma'aikaciyar muryar Amurka Maryama Diallo ta ruwaito mana a wato ta hada mana a cikin wani rahoto cewa a wani bangaren kuma yayin da ake ci gaba da gano mutanen da suka kamu da wato da ke kamuwa da cutar a China da ma wasu wurare, al'ummar duniya ta kasa shawo kan wannan kwayar cutar ta virus. Ko da yake cibiyar kula da cututtuka ta Amurka ta bayyana cewa labarin ya sha bamban a Amurka.
13 confirmed cases, only 2 individuals.
Daga mutane 13 da aka tabbatar da sun kamu da cutar, mutane 2 ne kawai suka kamu da ita a nan Amurka. A sanadiyar cewa su makusantan waɗanda suka kamu da cutar ne daga Wuhan. Matakan da muka dauka akan tafiye-tafiye da kuma dabarun da muka bijiro da su akan iyakokin kasar mu bin sahun waɗanda suka yi tafiya da kuma fitar da sakamakon gwaji da kuma tallafawa mutanen da aka kawo da su gida sun taimaka matuƙa wajen rage shigowa da cutar.
To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Tokar a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar intanet VOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a ɗan yin shakata da wannan.
ديني لو بالنار فلتيني قضى بيتيني لو بالنار فلتيني أنا لا ما بنساك لا ما بنساك لا ما بنساك لو حاولت تهجرني أو تنساني من تاني أرجع يوم تجد حبك أرجع يوم تجد حبك بس تكي وحداني بس الهم في الدنيا بس الهم في الدنيا عادي الفرحة على الحالي أنا لا ما بنساك لا ما بنساك لا ما
To a gaida Muhammad Wardi yanzu kuma lokaci yayi da zamu koma gefe guda musamman ni Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba.
Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa da shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. A yau Dr. Mamadu Ibrahim Jafaru malami a Jami'ar Jamagaram yayi mana tsokaci ne game da abubuwan da ke haddasa farin dango mai tarin yawa wanda suka bayyana a yankin gabashin Afirka wanda muka fara tattaunawa a kansa a cikin shirin mu na makon jiya.
Kuma nan shekara zuwa shekara ke fa a daman sa ana samun wara mai kamar tana zuwa daidai kima in aka sa wani magani ya ka sa wani bi hadda jiragi ake sa da aka shiga to yanzu babban matsala in ta samu yanayin da za ta inganta ta haihu sosai idan shi ne kamata mutane su mai da hankali kamar sana na wannan bangaren to lalle kuma bincike na ci gaba kamar nan in kika dauka samu da ma Afirka da Lewis din akwai kamfanoni masu bincike na yanayi kamar su Agrinet su suna lalle kokari na gane wannan matsaloli kan wajen harkar farin kan wajen harkar kwara da wani beraye duka ana samu gaskiya ana ta bincike da irin wannan menene babban abin da ya kamata mutane su ne da hankali lalle a gane tak menene ibada wannan din ko kuma me ke tare da su in kuma suka yi kin ga da fari da kana so tun daga wajen sadumunan har su shiga ne yar har su yi Najeriya har su ne gal to yanzu kuma sai ake ganin lalle wurin da suke tsawon mamaye wa in sun tafi yana karuwa
shi kuma Umar Salih Anka dan rajin kare muhalli yayi bayanin irin hadarin da waɗannan kwari suke haddasawa ga al'umma
to idan kika duba kamar shekaru biyu da suka huce a lokacin da aka samu wasu abubuwa da ake kira kamar yawan wasu fari ne da suka zo suka farmawa tumatiri kafin ya nuna za su shiga gonaki mun je kadawa mun je su garin babba da sauran gurare a jihar Kano guraren da ake noman rani a manoma sun yi asara sosai ba kaɗan ba a dare ɗaya idan wa'innan kwarin suka farma gona kafin ki ankara gaba ɗaya sun cinye dukkan furen da yake kan gonar tumatirin nan an yi asara manoma sun yi asara sosai kuma an yi masana zai bincike yana da alaka da canjin yanayi da mamaye yanayi da ake samu bara waccan manoma sun yi asara ba kaɗan ba akan wa'annan harkokin kuma bana ma shi dai Allah ya kare faruwar irin haka din domin saboda canjin yanayin da ake samu ruwa yakan zo ya huce lokacin da ake tunani to saboda haka su yanda suke hayayyafa mai ya karu saboda an samu karin yawaitar ruwan sama fiye da yanda aka saba samu wasu guraren kuma an samu karancin shi fiye da kasa da yanda aka saba samu saboda wannan canjin wasu yakan abinda Bature yake ce a triggerin din inda haihuwar su take yakan karu saboda haka suka fito a cikin a ce yin ba sai ke ta fito a dari ta fito a guje domin yanda sun hayayyafa kuma yana da tasiri ne yanda abincin da za su ci wannan yakan sa manoma su asara kuma abinci ne karanci kuma aiki yana tabuwa
Da yau, Dr. Mahmud Ibrahim Jakaru bai gajiya ba, inda ya ci gaba da mana bayani akan yadda wannan al'amari yake tasiri akan tattalin arzikin al'ummar kasashe.
Wannan aibin noma ne da kiwo zai bamu yake ɗaukar yawancin manyan aikunan da muke yi a tsarin rayuwarmu. In shi da ya samu tangarda. Inda ni lalle yanzu kika dauka ne yasa sai gani samari sun san kenan an kai ma ba amfani ga samu ba kuma shi ne ke goko ma su ce su bar kasai kan tafiya wani Libya nan mun yi jiyar kuma kan tafiya wani Algeria wasu kuma sauran kasashe kan tafiya a sagarin Tura amma to lalle suna samun matsaloli iri-iri wanda gashi nan lalle in a ce sun samu ne sun samu sana'a sun tsaya gida sun samu mahalli wanda zai ba ka daga gani ta gyara rayuwarka.
To masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na wannan mako. Sai a tara da mu a makon gobe don jin wani sabon shirin yanayi da muhalli. Yanzu a madadin dukkanin bakin namu da kuma waɗanda suka taimaka har shirin ya zo a gare ku, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kasance lafiya. Ma'assalamu.
To a gaishe ki, yanzu kuma ga Garba Awwal da sharhin jaridun Kamaru.
Zan fara shirin jaridunmu na wannan makon ne da jaridar Mutation anda ta labarta mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru tana kokari matuƙa gaya na ganin cewa ta inganta ayyukan kantomomin kasar da kuma magadan gari manya da kananan su kasancewar yanda gwamnatin kasar za ta karbi sabuwar gudanarwa na miƙawa kananan hukumomi kwarya-kwarar yancin su jaridar Esengen kuma ta shaida mana cewar da taɓan arewacin kasar jamhuriyar Kamaru suna shirin zaben sabon jagoran su kasancewar tsohon shugaban nasu Marafa Hamidu Yaya ya kwashe shekara da shekaru a gidan kurkukun kasar wanda zai mai gurbin sa shine ministan sufuri na kasar Musta Manuda jaridar Aladar kuma ta hango mana cewar yanda gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru tace ta gamsu da ayyukan da hukumar zabe mai zaman kanta Elecam ko Election Kamarun take yi musamman ma wajen ganin anda ta shirya domin tarbar zaben da za a gudanar na kananan hukumomi da kuma na majalisar dattawa na kasar ta jamhuriyar Kamaru sai jaridar Aljaz Allah ita ma ta bankado mana irin balakalar da yake faruwa musamman ma a asibitocin kasar Kamaru kasancewar irin yanda likitocin kasar suke rikon su kwanan kashi da ayyukan da suke yi kuma hakan yakan janyo majinyata suna rasa rayuwarsu domin rashin kula da likitocin suke yi musu jaridar Esengen ta kasar Kamaru ita kuma ta tsegunta mana cewar makarantun bokon kasar yanzu haka suna fuskantar barazana tunda wani dalibi da dabawa malaminsa wuka a cikin sa har ma da ya sheka barzahu sai kuma jaridar Integration ta kasar Kamaru anda ita ma cewa ta yi jihohin yan awaren kasar jamhuriyar Kamaru guda biyu suna fuskantar barazana wajen rashin ingantaccen zaman lafiya a yanzu haka jaridar Guardian Post kuma ta kasar Kamaru ta ce ministan tsaron kasar Musta Betty Asomo ya karrama waɗansu dakarun tsaro na kasar waɗanda suka jajirce musamman ma a fagen yakin da ake yi da maharan Boko Haram da kuma su tada kayan baya a bangaren yan awaren kasar da yanzu Dusa Health ta kasar jamhuriyar Kamaru ita kuma cewa ta yi maharan Boko Haram sun halaka mutane guda shida a wani hari da suka kai a jihar Arewa mai nisa jaridar Dusun ta kasar jamhuriyar Kamaru ta ce ministan sufuri ya jagoranci bude wata sabuwar tashar jirgin ruwa musamman a birnin Limbe dake jihar yan awaren kasar Kamaru domin inganta harkokin sufuri da kuma shiga da fita kayayyakin yan kasuwa a kasar. Zan kammala shirin jaridar namu ne na wannan makon da jaridar Le Voix du Centre anda ta nuna mana cewa shugaban kungiyar kallon kafa na nahiyar Afirka Mr. Ahmad Ahmad ya ziyarci kasar Kamaru. Allah suka nuna cewa ziyartar da ya kawo Mr. Biya yana kokari ne na yi masa campaign. Allah ya zaka ake kokarin gudanar da zaben kananan hukumomi da na yan majalisan dokoki na kasar ta jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To kai da Awal, yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin masauraran mu da aka turo mana.
Assalamu alaikum sashi masu amurya Amerika mai magana Alhaji Musa Amerika su da wace bin Najeriya. Farfesa Ango Abdullahi sai ke cewa kune da kaza Arewa. A mu mun san da tawa. Mun san da ba ta ku da tawa naira ne. Don haka tun lokacin da kanda ai zaje kun shiga ku tare da Muhammadu Buhari. To shi Muhammadu Buhari na tare da Allah da talakawan Najeriya.
Assalamu alaikum DOA mai magana Alraf kana gaskiya babban odika janar na murya Alhassan. Faru a hanyar Maiduguri zuwa ta Maturu na kashe al'umma sai muna kira ga shugaba Buhari. Ya kamata ya canza hafsoshin sojojin nan. Sabo abubuwa ana kashe jama'a babu wani sauki. Sai da fatan zai gane ya canja su. Saboda ma duk abin da aka dade da shi ana canjawa saboda cigaban al'umma. Sai kamata a ringa kashe rayukan mutane kamar rayukan dabbobi ba. Wannan babban abun bakin ciki na matsayin shugaban kasa kuma ya yi shiru yana gani kasashen turawa in haka sun kasance mutum ma murabu take yi.
Assalamu alaikum sashi Hausa. Sunana Muhammad Awal Bukawar Zaria. Sashi Hausa na Amurka na murya Amurka da Allah kuma da mamika ra'ayina akan abin da yake faruwa a Sudan. Akan wannan sojoji da suke mulkin wannan kasa a ga su dauki tsohon shugaban kasa watan Umar al-Bashir sun isa shiga kotun duniya da ke Hague. To wannan abin dariya ne domin duk abin da ya faru a wannan kasar su wannan sojoji ake tun daga lokacin da shi al-Bashir ya fara mulki har ƙarshen mulkin nashi duka fadakalar da aka yi tare da su aka yi. To ba wai su mika shi ba ne sai dai su dunguma su tafi da su da shi da kai kansu kotun duniya. Indi da gaskiya da adalci domin in ko ba gaskiya ba adalci to sun ci amanar sa kenan domin kowane abu da fara kasanar da su kai saboda ka ba wani dalilin da yasa su dauke shi sai ni ka shigo cikin duniya ba tare da su sun yi da kansu ba.
To yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya an manfa a takaice.
Ibrahim a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya musarta zargin bakinsa a shawarar da gwamnatinsa ta bayar dangane da yanke hukunci akan wani makusancinsa a siyasa wanda aka samu da laifin yi wa majalisar dokoki ƙarya. Shugabannin Afghanistan sun ce Amurka ta samu cigaba mai ma'ana a tattaunawa da take yi da wakilan Taliban a zamar da take yi a Qatar. Dan majalisar dattawa mai wakiltar jihar Vermont, Bernie Sanders ne ke kan gaba a zaben fidda gwani na Democrats wanda aka gudanar a Hampshire, zaben fidda gwani na farko a babban zaben shekarar 2020. An kammala bincike na kebance a kan cutar coronavirus na tsawon kwanaki 14 ga Amurkawa 195 da aka dawo da su daga Wuhan a jirgin farko. A yanzu an tabbatar musu cewa suna iya tafiya gidajensu. Amma kuma cutar tana ci gaba da yaduwa inda a wannan makon ma wasu masana kimiyya 400 daga sassan duniya daban-daban za su tattauna akan muhimman batutuwa da suka shafi wannan cutar.
To masu sauraro na muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu ta taya ni gabatarwa sai Salamun Abu wanda ya bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu Darius Smith ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai anjima can wasu lafiya.